والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودا ساكي ميكا غودير موغا الله تعالى ودا رايد دمو يو زوا وني نتقص أتكين وطن سفر هجر منظم الله صلى الله عليه وسلم daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447 wanda ya daidai da 2 ga watan 8 miladiya ta 2025 yau ma ga cikin ikon Allah da ya dade ya gare shi zamu ci gaba da karatun mu da muke a cikin wannan littafi mai albarka na Umdatul Ahkam wanda babban malami Al-Maqdisi ya wallafa shi tare da sharhin littafin mai suna Iqadul Afham wanda Sulaiman ibn Muhammad Al-Habib ya ainihin wallafa wannan kuma shine zai zama darasin mu na 64 ko in Allah ya yarda kuma za mu tashi a sabon littafi ne Kitabul Janaiz shine hadisi ana wallafa hadithi mai lamba ta 156 Allah ya datar da mu to ainihin malam ya ce ainihin Kitabul Janaiz littafi da zai batu akan abin da ya shafi gawa da sallata da duk abin da yake da alaka da ita malamai suka ce ana iya rubuta kalman janaza ko jinaza ayi fataha akan jimin din ko kuma ayi masa kisra amma sai suka ce in an yi kisra shine afsa ma'ana yafi bada ma'ana amma dai ana cewa suna ne jinaza suna ne wanda ake barin sa ko ake sake shi akan gawa da kuma gadan tare da gawa a kansa duka ana kiran shi da wannan suna yawa ai an ce jinaza ana nufin gawa ko kuma a ce ainihin me gawa tare da gadanta ko kuma gadan tare da gawa a kansa shi ake nufi da ainihin jinaza ana rubuta shi kamar yadda na faɗa da fataha ana rubuta kuma da kisra sannan kuma wannan littafi zai mana batu akan hukunce-hukunce amma sai fara da hukunci na farko shine abin da ya shafi sallah kun ga ya bar abubuwa da yawa wanda ya kamata a ce mun yi tsokaci a kansu tun daga jinyar mara lafiya har lokacin da zai rasu me ya kamata a yi ko a yi masa idan mutum bai da lafiya ko kuma me ana janazansa ko kuma ya zo mutuwa to in ya mutu akwai wasu al'amura da ake buƙatar a gabatar a mamaci gabanin sallah din abu na farko in mutum ya rasu ana so a je a duba shi a rufe masa idanu sannan kuma a rufe shi da mayafi sannan a yi masa addu'a wanda ya daga cikin irin laduban da ake so mu yi wa ainihin mai wanda ya rasu ma'ana lokacin da mutum ya rasu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa ɗaya daga cikin sahabinsa ya rasu mai suna Abu Salma manzon Allah ya shiga gidan sai mutane suka ruɗe a gidan da ya shiga sai ya gansu ya shiga sai ya tafi kan mamaci din. Abin da ya fara yi sai ya sa hannuwansa haka, sai ya shafi fuskarsa haka, sai idanunsa ya rufe. Sai ya ce musu, idan aka zo aka gaggawa haka ake mata, saboda me yasa shi idanun ɗan adam lokacin da aka zare ran yana gani ana tafiya da ran, to sai ya birar da kallo, saboda akwai alaka tsakanin ɗan adam ko kuma idanu da ransa. Sai idanun ya bi wannan rai ɗin da kallo, to nan zai sa sai ga idan mamaci a buɗe. Haka sai aka ce a shari'a ku shafe fuskar haka, idanunsa zai rufe. Wanda yana daga cikin abin da za ku yi. Bayan nan kuma za ku yi masa addu'a, ku leƙa masa gafarar Allah. Bayan nan ana iya rufe shi da mayafi gabanin lokacin da za a yi masa mai abin da ya kamata a yi masa na wanka da abin da ya kamata haka. Bayan an yi wannan kuma in lokacin da za a yi masa wanka ya yi, sai a ɗauke shi a ja ɗora shi a kan gado ko a kan wani guri dai mai tudu mai ɗan tauri wadda ba zai samu matsala ba, sai a wanke shi a yi masa wanka kamar yadda shari'a ta faɗa. Ana so masu wankan su yi amfani da tsumma ko hand glove. Da ne ake cewa su yi amfani da tsumma ko, amma yanzu Allah ya kawo mu zamani da cigaba, sai ka sa hand glove a hannunka, sai a yi wa mutum wanka gwargwadon yadda ya sauƙaƙa. Za a iya wanke shi sau uku ko sau biyar ko sau bakwai da abin da ya kama da haka. Allah ya datar da mu. Bayan an yi wa mutum wanka, za a sa masa likafani. Kaga malam bai kawo mutum sa likafani ba, duk wannan zai zo a gaba. Hadisan da za mu ji anayin gaba zai zo da waɗannan ainihin hukunce-hukunce na wanda ya shafi ainihin sawa mamaci ainihin lifafa ko likafani. Duka malam zai ambata mana. Bayan an sa mutum likafani, da kuma guda nawa ake so likafanin su zama. Akwai wanda muka saba da shi namu na al'ada, ana yin guda bakwai ko guda biyar ko guda nawa, wanne ne yafi inganci, wanne aka fi tabbatarwa, to shi ne malam zai karantar da mu a wannan ainihin gaba insha Allah. Muna roƙon Allah ya mana muwafaka. Za mu tashi kan hadisi na Abu Huraira, kamar yadda na faɗa a cikin na littafin, shi ne hadisi mai lamba ta 156. Ce an Abi Hurairata radiyallahu anhu qala na annabi sallallahu alaihi wa sallam an-najashi في اليوم الذي مات فيه خرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا متفق عليه. وانا عدد فينا نوكده حكم شيء قد أبو لا بضوم جيسو إن شاء الله. كما وانا حديثي كما يدمك جي أنكر أوشي لزوجان أبو هريرة shine Abdulrahman bin Sakhr ad-Daws, wanda shine sunan da aka birin jayarwa, amma yana da sunaye daban-daban waɗanda malamai suke sabani a kai. Amma sunan da aka birin jayarwa cewa wannan shine sunansa, shine Abdulrahman bin Sakhr ad-Daws. Daka wannan shine sahabi wanda ya kawo mana wannan hadisi radiyallahu anhu. Allah ya kare ya dagare shi. Kana yace na annabi sallallahu alaihi wa sallam an-najashi, annabi yayi na'ayu. Me na'ayu? Shine sanar da mutuwa, ka sanar da mutuwar wani mutum. Annabi sallallahu alaihi wa sallam sai gaya wa sahabbansa ta fuskar sanar da su cewa duniyar musulunci ta yi hasara a yau, wani bawan Allah mutumin ƙwaryar shine Najashi. Shi kuma Najashi, wato malamin sun ta samun sabani a kai cewa ya musulunta, amma bai bayyana wa mutanen da yake jagoranta su ba. Amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya san da musuluncinsa, don haka kuma kasar da mutanen da yake jagoranta su ba musulmai bane, daka aka zo ba a yi masa sallah ba. To shine manzon Allah sai ya sanar da mutuwarsa, yace Najashi ya rasu fil yawmin ladhi mata fi. Abu Hurairah yace a ranar da ya rasu, a ranar manzon Allah ya sanar da mutane cewa yau Najashi sarkin Habasha ya rasu. Kharaja bihim ila al-musalla, sai ya fita da mutane zuwa fagaji. Ai mun san fagaji ko shine fili idi, gurin da ake sallah. Al-Hausan zaure suna cewa wajen fagaji. To sai ya fita su zuwa fagaji, ana filin da ake sallah na idi. Fa saffa bihim, sai ya je sa su a safu. Bayan ya sa su a safu, wa kabbara arba'an, sai ya kabbara a gawar wannan mutumin guda huɗu. Mana ya yi masa sallah, sallah mai kabbara guda huɗu. Shine malai ya ce ma'anil kalimat, za mu ji ma'anonin kalmomin da suka fito cikin wannan hadisi. Na farko kalma anna'ayu, me ita? Huwal ikhbaru bi mautil mayyit, shine ka ba da labari da mutuwar mamaci. Idan wani mutum ya rasu, ka fito gidan rediyo ko ka fito wani kafa ka bayyana, wannan shi ake kira na'ayu, shine sanarwa. Sai ce to cikin wannan hadisi akwai fa'idodi da za mu tsunto su, da haka malam zai fitar ma da wa'innan fa'idodi wanda su za su zama kaman gadon darasinmu na yau. Na farko, fa'ida ta farko, jawazun na'ayil mayyit. Wannan hadisi yana karantar da mu halaccin sanar da mutuwa. Sai malam ya ce amma sanarwa ta mutuwa ta kasu kashi biyu. Akwai wanda yake halal, musulunci ya halarta ka fito ka sanar. Akwai wanda kuma sanarwa da yake haramu. Sai zai ce wa na'ayu tanqasimu ila qismayn, yace ita sanarwa ta mutuwa ta kasu kashi biyu. Al-awwal, na farko na'ayun ja'iz, sanarwa wanda shari'a ta halatta, wadda a shar'ance an halatta ka yi irin wannan sanarwa ɗin, wacce ce wa huwa al-ikhbaru bi mautil mayyit, shine ba da labari da mutuwar mamaci. Li huduri janazatihi, domin mutane su halarci sallan gawar. Ya ce fa hadha ja'iz, idan dai da wannan dalili ta wannan fuska aka yi sanarwa, to wannan ya halatta. Ina fatan fahimta. Mana idan an sanar don a je a yi sallah a wannan mamaci, to wannan sanarwar ta halatta a shari'a. Don ita manzon Allah ya yi wa sahabbansa a cikin wani hadisi ko shi ne ya tara ya gaya sahabbansa, ya ce ainihin me Najashi Allah ya karɓi rayuwarsa a ranar da ya rasu. Ku ga sai halatta idan dai za ka yi sanarwa don a zo a yi wa wani mutum sallah ta gawa, to wannan ya halatta. Sai malai ya ce li hadisin babu, saboda hadisin da ya zo a wannan babu, wali hadisi Anas, sannan kuma saboda hadisin Anas dan Malik, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam na'a imra'atin salata, ya ce annabi ya ba da labari akan waɗansu al'umara as-salata, wasu shuwagabanni guda uku wanda istushhidu, sun yi shahada, sun yi mutuwar shahada, sai manzon Allah ya faɗi labarinsu. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam akadha ra'ayata zaidun, lokacin da aka tafi wani yaƙi, sai annabi ya nada wasu mutane ya ce wani kai ne shugaba kana riƙe da tutar musulunci, idan har wani ya yi shahada to wani ya ɗauki tutar, idan har wani ya yi shahada wani ya ɗauki tutar. Wayannan mutum uku da annabi ya lissafa su, mutum farko shi ne Zaidu, Zaidu shi ke riƙe da tutar. Fa usiba, sai aka kashe shi. fa kadaha Ja'far, lokacin da aka kashe Zaidu sai Ja'far ibn Abi Talib ya dauki tutar shima, thumma akadaha fa usiba, shima sai aka kashe shi. Thumma akadaha Abdullah ibn Rawaha, sannan sai Abdullah dan Rawaha ya dauki wannan tuta din, fa usiba, shima sai aka kashe shi. To kun ga wannan manzon Allah yake bada labari a mutanansa. Lokacin da aka gama wannan mutum uku suka dauki tuta, manzon Allah yana biyo sabansa labari, ya ce ga nan tuta za ta faɗi. Sai wani sahabin manzon Allah shine Khalid ibn Walid, sai ya rungumi tuta, shine sai ce akadha saifun min siyufillah, yace wani takobi cikin takuban Allah ya dauki tuta. Shine sai abinda mayaka suke cewa retreat, sai aka koma da baya saboda shi masanin yaki ne, sai ya janye rinduna yace a koma da baya. Aka je aka sake sabon strategy, sai aka sake advance, aka sake fitowa, wanda shi ne Zaid ai Khalid ibn Walid. Allah ya bashi dabara. An ce a lokacin akwai sojoji sama da mutum 30,000 wayanda suka kewaye musulmai, amma sai da ya san yadda ya yi cikin hikima da dabara irin na yaƙi da yake da ita, ya fitar da sabon manzon Allah a wannan wurin, ya dawo da su. Kun ga waɗannan bayin Allah, to manzon Allah ya ba da labarin waɗannan mutane, ya ce saboda haka idan an sanar da mutuwa babban dalili don a san wanda ya mutu, a zo kuma a yi masa sallah, to irin wannan sanarwa ta halatta. Sai ya ce asani nau'i na biyu, ya ce na ayun muharram, sanarwa ce wadda aka haramta, haramun ne mutane su je su dinga yin irin wannan sanarwa din a shari'ar musulunci. Wa huwa nahyu alladhi kana yasna'u ahlul jahiliya, shi ne irin sanarwar da mutanen jahiliya suke yi a farkon lokaci, sai a zo bakin guri ana kada ganga ana cewa wane ya mutu, a je can ayi kaza. Kama a wannan zamani masu shiga gidajen radio ko ce bada ya mutu ya bar ƴaƴa kaza da jikanu kaza da waye, wannan haramun ne. Amma in za a sanar ne don a je ayi masa sallah, to wannan ya halatta, wannan bai da alaka da al'amari na jahiliya. Fakani yursaluna man yu'linu, suna aikawa wanda zai je ya sanarwa, bi kabari mautil mayyiti, da bada labarin mutuwar mamaci, ala abwabud jur, a bisa kofofin gidaje ko kofofin gari, suna addu'a irin kofofi na gari, sai a je a sanya mutane da cewa jama'a ku saurara, wane dan wane jikan wane ya mutu ya bar ƴaƴa kaza, yayi kaza, irin wannan haramun ne. Babu cawo. Wal aswaq, da kasuwanni da wajen fahimta, duka wa'annan, wa yadhkuruna mahasinahu, kuma in an je ana ambatan kyawawan abin da yayi, ce ai shine yayi kaza, za su ambata duk abin da yayi mai kyau. To irin wannan nau'in sanarwar haramun ne, musulunci ya hana. Shine na ba mu misali kamar irin yanzu wanda ake yi a gidajen radio da kafafe na sadarwa ko yawa, musamman ma da yanzu Turawa suka kawo mai ake kira kowa ya zama ɗan jarida ɗin nan, kowa yana so ya isar da labari, kuma mu addinin musulunci ya hana mu haka. Nabi ya ce kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a, ya ishi mutum zunubi ya isar da duk da labarin da ya ji, duk labarin da ka ji ka ce sai ka kai shi gaba, wannan za ka zama mai laifi. Sai za ku ga ma 'yan social media ba abubuwa da yake su barna yanzu, su suke yaɗa duk kowane irin abu, da wanda ya kamata a gani, da wanda bai kamata ba, da wanda ya kamata a ji, da wanda bai kamata a ji ba, duk sai su sake shi kawai ba ruwansa. Ya kamata kana musulmi ka san me za ka faɗa, me za ka yaɗa, don ka tsira in alkiyama ta yi. Ba wannan duniyar ake ji ba, amma bai za ka je ka tarar in ka bar wannan duniya. yake annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam salla ala najashi wa huwa ghaib. To fa'ida ta biyu, fa'ida ta farko shine ya halatta a sanar da mutuwar wanda ya mutu, amma don me? Don a yi masa sallah, don mutane masu yawa su halarci wurin ainihin janazarsa, saboda falalar da take ciki wajen halattar me sallar gawa a mutumin da ya rasu. Idan jama'a da yawa suka halarci sallar mutum, to zai samu lada mai yawa, kuma zai samu falala mai yawa. Ina fatan fahimta. Ga bisa wannan dalili ake so a sanar don me? Don mutane su samu ainihin, ko kuma mamacin ya samu fa'ida ta halattar bayin Allah. To abu na biyu da yake ƙarƙashin wannan shine, fa'ida ta biyu cikin wannan hadisi shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah a Najashi. Sallan nan da ya yi sallah ce ta ga'ib, wadda gawar ba ta gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma ya yi mata sallah. Shi sa ya ce mai wa huwa ga'ibun alhali, shi gawar Najashi ba ta nan. Fasa dallal ulama'u bihadha, ya ce sai malamai suka kafa dalili da wannan, ala jawazi salati al-mayiti ga'ib, halaccin yin sallah a mamaci wadda baya nan. Mana gawarsa ba ta halacce, amma baya nan, kuma ya halatta a yi masa sallah. Sai dai malam ya ce malamai sun yi saɓani a kan wannan mas'ala ɗin har gida uku. Kashi na farko su ne suka ce ya halatta kai tsaye, babu wani shakka ko kokwanto, suka ba da halaccin yin haka. Kashi na biyu su kuma suka ce asalin bai halatta ba, kwata-kwata ba bai halatta ba. Sallar da annabi yawan Najashi khususiyya ce ta sata kansa, da haka tun da khususiyya ce ta annabi, su suna ga ba zai yiwu ba. Wayanda suka tafi a kan cewa ya halatta a yi, to akwai wa kai Imamu Shafi da Imamu Ahmad ibn Hanbal, wadda suka ce kwata-kwata bai halatta ba, ba za a yi ba. Akwai Abu Hanifa da kuma Imamu Malik, su suka ce dan me yasa suka ce wannan sallah khususiyya ce annabi ya yi, da haka tunda khususiyya ce ba za a yi wa wani ba, da haka ba dama a yi. Amma wasu daga cikin malamai su kuma suka tafi akan ya halatta a yi ta, amma da me? Da kula da yanayi. Ana kula da shi wadda za a yi wa sallah ɗin, menene alfarmarsa a musulunci da musulmai, shin rayuwarsa ta yi wa musulunci da musulmai wani fa'ida? In ta yi, to za a iya masa sallah a dalilin wannan falala da ya yi wa musulunci. Da kun ga shi Najashi, in mun ɗauka ta wannan fuskar, a yana da wannan falalar ko? Me falalarsa? Sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi hijira daga Makka, tun lokacin ana wahala suka koma ƙasar Habasha, da suka je wurin suna zaune suna addini suna cikin aminci, sai Qurayshawa suka biyo su har ƙasar Habasha, suka zo akan za su tafi da su. To nan ne Najashi ya ce ai ba zai yiwu ba, suka ce to a zo da su a yi ji jawabinsu, ko ku ina ku jawabin, su ma su ina su jawabin, wannan zai sa in zan ba ku dama ku tafi da su, sai ku tafi da su. Da haka aka shirya, kashe gari za a zo gaban sarki za a yi jawabi. Daga ɗaya sahabbai wanda suka je hijiran nan suka ittifaki a junansu cewa wanda zai yi jawabi a gaban wannan sarki shi ne Ja'far ibn Abi Talib, dan uwan Sayyidina Ali, shi ne zai yi jawabi. Malamai sun ce yana da fasul kitab, ya ce fasul kitab Allah ya ba shi iya jawabi, ya ba shi iya magana. Bayan sun tattauna suka ce masa daga cikin abin da zaka faɗa bayan ka gama jawabi muna so ka karanta suratu Maryam ashi sarki da jashi ji shine a shegari da aka je wayannan larabawa Qurayshawa mushrikai suka yi bayanin su suka ce ɗan uwansu ne sun gudo sun bar su sun tura su tafi da su ne kaza 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 suka gama jawaban su yace yaji ku bai za ku faɗa suka ce tabbas su ƴan uwanmu ne kuma mun bar su saboda da muna zaune ana bautan gumaka ba mu da abin bauta sai wani mutum Allah ya aiko shi a cikin mu ya zo ya mana bayani muka gamsu muna bin Allah Allah shi kadai ne shi muke bautawa na jashi kuma a lokacin ba nasare ne nasarancin kuma bai gurɓata irin na yanzu ba kun ga ya san me ake faɗa saboda su sun yarda da mun Allah ɗaya ne tun a wancan lokaci yana ba ta mun fahimta da haka sai ji a ransa ya gamsu to bayan wannan ma bayan Jafar ya gama jawabi sai kuma ya buɗe karatu suratu Maryam ya karanta na jashi ya ta kuka saboda yana jin larabci ya kuka ce ba zai ba su tafi da su ce ba zai ba su yana su kun gaya wa musulunci alfarma haka bisa wannan dalili za a iya masa wannan sallah shi dai malam ya kawo mana ya ce alƙaulul awwal mashru'iyyati mutlaqan magana ta farko shine an shar'anta yin sallah ta ga'ib salatul ga'ib an shar'anta ta kai tsaye babu wani wanda suka faɗa wa hadha masabu shafi wa ahmad bale ce wannan ita ce masabata imam shafi da imam ahmad ibn hanbal al imam ahlus sunna ko yawa yace li hadithul bab saboda hadisin da aka ka a wannan babin littafi al qawl asani magana ta biyu yace la tusra'u mutlaqan ba shar'an ta yin sallan nan kai tsaye ba wa hadha masabu al hanafiya wal malikiya yace wannan ita ce masabata yan hanafiya da kuma yan malikiya qalu suka ce inna qissatan najash lalle qissatan najash wa salatu an-nabi sallallahu alaihi wa sallam alaihi da kuma sallar da annabi ya akan sa hazihi wannan sallah min khususiyati yana daga cikin khususiya ta annabi sallallahu alaihi wa sallam alqaul as-salis magana ta uku ce idza kana al-ga'ib lam yusalli misl an-najashi sallallahu alaihi ita idan wanda za a yi masa wannan sallah sai ya kasance ba a yi masa sallah ba ne to za a iya masa sallah ina ba ta mun fahimta misali mutum ya rasu sai kuma ya rasu a gun da ba za a yi masa sallah ba to ya halatta ku da kuke wani gari ku yi masa sallah wannan shi ne gaba ta farko a cikin wannan magana ɗin ya ce wa in kana salla alaihi in kuma an riga ai masa salla faqad saqada fardul kifaya yace fardul kifaya anan ta saraya dan ka ba sai lalle an saki mai mai ta masa salla ba da ba don bayanta wa hadha alqawlu ikhtarahu shaykh alislam ibnu taymiya yace wannan magana ita ce magana shaykh alislam ibnu taymiya ya tafi akan ta warajahu ibnu alqayyim kuma ibnu alqayyim ya rinjaya da wannan wa qala lam yakun min hadith nabi sallallahu alaihi wa sallam ba samu ba cikin shiryarwa ta annabi wa sunanihi da sunnar da sunnoninsa as-salatu ala kulli mayyitin za'ib yin sallah akan kowanne mamaci wanda ya bayana ba samu wannan ba ina wata fahimta a dai shirya ta annabi da kuma irin sunnoninsa a ce duk wanda ya mutu dan baya nan ba samu inda aka ce duk wanda ya mutu baya nan ai masa sallah da kun ga maganar su wannan tana da karfi ko balam yusalli alaihim bai masa sallah ba ka gane to da aka yace faqad mata khalqun kathir yace jama'a masu yawa sun rasu min almuslimina daga cikin musulmai wa hum ga'ibun ala libasana balam yusalli alaihim bai masa sallah ba wa saha anhu ko magana ta inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu salla ala an-najashi cewa yayi sallah a najashi salatuhu sallasa dai al-mayyit ta gawa wa hadha al-qawlu huwa sahih yace wannan magana ita ce magana mafi rinjaye mafi inganci kenan dan adam za a iya masa wannan sallah din daka babu laifi idan aka yi masa sallah amma dai mu sani ba kowanne mamaci ne ake masa sallah ba dan baya nan sai me sai wanda yake da wata falala a addini ko kuma a musulmai kamar yanzu da jashi ai yayi falala ya dauki dawainiyan kula da musulmai da suke hijira daga garin Makka zuwa kasassa ya kuma kula da su sannan sai yace magana ta uku kayfiyatus sala dan fahimta a cikin hadisin yadda ake yin sallah yace fasaffa bihim ko sai sahu tare da su mana sai sanya su sahu ko kaga ana a cikin an zo sallah ta mamaci sahu ake shiga shi sa a sallar gawa ana tsaya a yi sahu mai kyau a daidaita shi za a daidaita sahu a yi komi sannan a yi sallah din to yana daga cikin abin da muka koya shi sa yace kayfiyatus salati alal mayyit al-ga'ib ta tariqati salati alal mayyit al-hadir yace daidai take da irin tafarkin da ake sallah a mutumin da yake nan ya rasu ga gawarsa yadda kuka zo kuka tsaya akan gawar wanda ya rasu yana nan a halacce haka kuma wanda baya nan ya rasu haka za ku zo ku kaddara ga gawarsa a gabar ku sannan ku yi kabbara ku yi sallah irin yadda ya kamata yawa yace annal afdala fi salati ala janayi yace amma magana mafi fifiko mafi daraja abun sabatun sallah akan gawa an takuna fil musalla ya kasance an yi wannan sallan a filin idi ko bude mai fili wanda za a samu jama'a da yawa kama kana al'amru ala ahadi rasuli sallallahu alaihi wasallam kuma da al'amari yake a zamanin manzon Allah mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi don me yasa yace fa fi hadis ibn umar ya zo cikin hadisin Abdullahi dan Umar annal yahuda ja'u ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam lalle yahudawa sun zo wajen annabi mai tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi bi rajulin minhum da wani mutum daga cikin su umratun da wata mata zana ya su biyun sun yi zina fa amara bihi ma sai annabi ya umarni da su biyun farujuma sai aka yi musu rajam da wata mata aka sanya su aka jefe su yawa sai aka je kuma qariban min mawadhi'il janaiz inda almasjid kusa da gunda ake aje gawaki ai sallar gawa muttafaqun alayhi da aka sai suka ga lakin ma hukuma law salla ala janaiz fi masjid to menene hukuncin idan a ce an yi wa salla ta gawa a cikin masallaci ko a gawan salaci kila yukra ko suka ce an karanta haka ba dai magana ta fi inganci shine ana yi yace wa hadha masabul malikiyyah wal hanafiyyah wala yace masabata malik da kuma yan hanabil da hadisi abi hurairata saboda hadisin abu hurairah qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man salla alal mayyit fil masjid fala shay'a lahu ce duk wanda ya salla a masallaci a mamaci bai da komai to bisa wannan su suna ga ba za a yi salla ta gawa a cikin masallaci ba waqila yajuzu wasu kuma suka ce ya halatta li hadisi aisha saboda hadisin aisha Allah ya kare da gareta ce ma salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tace annabi bai salla ba mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ala suhail bin bayda abis aban mutun da ke gidan sa suhailu dan bayda illa fi jawfil masjid sai a cikin koyar masallaci kaga wannan sai nuna halacci yin sallah din masallaci in ka je Saudiya duk gawansu a masallaci ake sallah kuma sallah biyar gaba daya kowace sallah in ka je zaka ga an yi sallah da mu ana yadda da sallah ladanin za ku ji yayi sallarwa as-salatu alal amwati yarhamukumullah idan akwai mace za a ce wal mar'at in akwai yaro ce waqtafili yawa za a bayyana da mace ko da yaro a cikin gawawwakin don ba gawa ɗaya ba ne na kawowa kamar biyar shida haka sai a jera su sai a musu sallah da ku da za ku bi sai a sanar da ku zama da in kuma zo yin addu'a kar ku yi addu'ar a mutum ɗaya sai ku yi addu'a ta mai ta jam'i da wata fahimta Allah ya datar da wa za qawlu huwa sai ya ce malam bala ya ce wannan magana ita ce magana mafi inganci wa ammal jawabu an qawlihi fala sha lahu yace amma ansa da yace babu komai akan sa kila da'ifun suka ce wannan magana ce mai rauni, ba a lissafa ta cikin wannan ainihin magana. Na ba ta fahimta, da ka shi kenan ya kamata ya uwa ku fahimci cewa ana yin wannan sallah ta gawa a wadda duke yake nan salatul ga'ib ta halatta a musulunci, sannan kuma ana duba gwargwado da falalar wadda za a yi wa. Idan mutum ya ba da gudunmawa a addinin musulunci da kuma musulmai, sai ya zama na yaro su a wani ware, ‘yan uwa musulmai ba su samu dama yi masa sallah ba, to ya halatta su taru a wani ware kuma su yi masa sallah, wannan ya halatta. Amma ba kowa ne ake masa wannan sallah ɗin ba. Allah ya datar da mu. Za mu tashi hadisi na gaba ko? Ya ce, an Abdullahi bin Abbas, shi ne ko? Na? Yawwa. To ni nawa yana nan kuwa. To ni nawa ya tsallake hadisin Jabir. Na gana ka da tijan nan Jabir ɗin. Na? Yawwa. A nan kan ma babu hadisin Jabir ɗin a wannan littafin. Amma dai, ok, haka ne, 166. To, ai, kamar ya ƙarfafa hadisin baya ne ko? Za mu karanta shi da mutane su ji shi. Cewa an Jabir radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam salla ala Najashi fa kuntu fi safil sani aw thalith. Yace manzon Allah mai kira da aminci Allah su tabbata gare shi yayi salla a Najashi, shi Jabir yace na kasance a sahu na biyu ko a sahu na uku. To wannan me yake gwada mana? Cewa ashe sahun ana so su zama akalla guda uku. Ina ba don fahimta. Idan an zo za a yi sallar gawa, sallar gawa ana so a yi sahu ɗaya, sahu biyu, sahu uku. Ina ba don fahimta. Inda jama'a ba laifi ya tsayi sosai, in babu jama'a sai a yanke don a samu wannan sahu uku, saboda a sahu na samun sahu uku yana gwada wata daraja da falala, kamar yadda mai tafsirul Allam ya kawo, yace wannan yana sa a samu dalilin da za a yi wa ɗan adam ne samun cetonsa. In haka aka samu sahu uku sun yi wa mutum sallah, to ana sa tsammanin Allah ta'ala zai ba da ceton wannan ainihin mutumin. Allah ya datar da mu. Sai hadisin Abdullahi bin Abbas ko? Yace an Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam salla ala qabrin ba'da ma dufina fakabbara alaihi arba'an. To wancan ga'ib, wannan kuma sallah ce ya zo ya yi a kan kabari bayan an binne kabarin. Na ba don fahimta. Da haka kuga wannan shi ma wani sabon darasi ne mai zaman kansa, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wa wata mata wannan sallah da ya yi. Abdullahi ɗan Abbas bai bayyana sallar waye ne, amma kamar yadda hadisi zo cikin Bukhari da Muslim, hadisi daga Abu Huraira, Abu Huraira ya ce wata mata baka mai kula da masallaci, sharar masallaci take, bakar mata ce haka, tana sharar masallaci, sai ta rasu. Da ta rasu, sahabbai sai suka je suka binne ta da daddare, ba su sanar da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. Annabi sai ya nemi matar ya rasa, sai ya tambaya ya ce ni ina matan nan ne, sai suka ce masa ai ta rasu da daddare, mu kuma mun binne ta, mun kyamaci mu je mu tayar da kai saboda ta yi wuce. Ibn Bulughul Maram ya ce ka annahum saggaru amra, kai ka ce sun kaskantar da al'amarin wannan mata ne da haka sai musu ga manzon Allah suka ce yace musu me yasa ba ku sanar da ni ba suka ce mun kyamaci mu je mu ta da kai kana bacci shine sai manzon Allah ya ce ku nuna mun kabarin ta sai suka kai shi kan kabarin ta sai mata sallah kunga ta da daraja ko a to wanda annabi ya je masa sallah ya tafi har kan kabarin sa ai kai ma ka san wanda akwai daraja a gurin akwai falala a gurin saboda hidimar da take wa addinin Allah manzo Allah ya je har kan kabarin ta ya mata sallah shine malaika hadisi ya ce jaa fi sahihaini annabi hurairata radiyallahu anhu anna imra'atan sauda kanat taqumul masjid wa matat ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها بعد ايام yace manzo Allah kamar da Abu Hurairah yace wata mata baka ta rasu tana kula da masallaci sai ta rasu manzo Allah sai neme ta ya rasa sai tambaya dangane da ita bada ayyamin bayan kwanaki yace ni ina wancan nan ne mai sharan nan faqila lahu annaha matat sai aka ce ta rasu faqala hala kuntum azantumun me yasa ba ku mun magana ba me yasa ba ku sanar da ni ba qalu matat min al-layli suka ce masa ta tarsu da dare ne wa dufinat kuma an binne ta wa karihna an nuqidaka ko mun kyamaci mu tayar da kai ba ma so mu tayar da kai da haka muka barta faka annahum saddaru amraha kai ka ce sun kaskantar da al'amarinta faqala sai manzo Allah yace dulluni ala qabriha kunu saddani kunu ku kai ne zuwa kabarinta ku kai ne zuwa kabarinta shi kenan sai suka nuna masa kabarinta suka kai shi mu suka dauke shi suka kai shi kabarinta eh shi go manzon Allah sai mata wannan sallah din to shine mallan yace daga cikin abin da zamu samu na fa'ida cikin wannan hadisi جواز الصلاة على الجنازة هل تيين صلى الغاوة أو على القبر كوكما أكن كبري وأن ذلك مستثنى يجي أما وانا فأنتوغي من تحريم الصلاة في المقبرة فسا أن هنا يين صلى مقبرة تاكو أشراء المسلمين وان ذال الله يجي ولا لين قدا بيرباء صلى أوجه سيلي صفا يجي جوجي لتكير كاسوا da mayanka da ainihin makabarta to kaga yanzu sai aka ce to amma banda irin wannan sallah din tana da dalili da haka ba a toge da irin wannan sallah kama sayati yace kamar da labari ko jawabi zai zo akan haka da biyu yace jawazu salati alal maqbarati ainihin ya halatta mutum ya salla a makabarta liman fatatu salat da duk mutumin da sallah ta yi masa fauci yana cikin makabartar to ya halatta ya sallah cikin makabartar fa qad ikhtalafa fi muddati allati yajuzu fiha as-salat sai shi go gaba ta biyu yace amma malamai sun yi sabani tsawon kwanaki nawa ne idan mamaci ya rasu za a dauka gabanin ai masa sallah ko a daina masa sallah tsawon kwanaki nawa za a dauka shine yace qala ba'dhum sashi daga cikin malamai suka ce ila shahri har wata daya in mutun ya rasu ba sani ba har ya kai wata guda za a iya zuwa ayi masa sallah su malamai sun tafi akan wannan fahimta din wa hadha masabul hanabila malai yace wannan masaba ce ta yan hanbaliya su suka tafi haka wasadallu suka kafa dalili annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam salla ala kabari ila shari manzo Allah ya salla kan kabari har wata guda wa qala ba'dhum ila an tubla wasu ka ji har lokacin da fatar jikin mutum za ta diddige in dai an tuno za a iya zuwa ayi masa sallah idan mutum an kai shi makabari ba ayi masa ba wasu na ga duk wannan zai yace wa hadha masabu shafi'i wannan kuma ɗan shafi'i suka tafi haka wa qala ba'dhum yusalli alayhi min ghairi tadidi dai wa mutun sallah ba ta da iyakancewa ba waraja hadal qaul ibn al-qayyim yace ibn al-qayyim ya rinja da wannan maganar cewa ana iya wa mutun sallah ba ta da arinjar adadin kwanaki ko lokaci da ya kamata a ce in ya wuce wannan kwanakin ba za a yi masa sallah ba. Ina ba ta mubinta bana kowane lokaci za a yi masa sallah matukar an tuna da shi cewa wannan mutum ya rasu kuma ba a yi masa sallah ba ko kuma ya rasu ba a yi masa sallah ba ko kuma an masa sallar amma wanda suka yi sun kaskantar da al'amuransa to yace kowane lokaci za a yi masa sallah. Wara jahausa san'ani yace kuma wannan maganan Aliyu san'ani shi ma rin jadda haka lianna nabiyya sallallahu alaihi wasallam salla ala kabarin ba'da lailati wa marratan ba'da salati wa marratan ba'da shari ce annabi yayi sallah akan kabari bayan dare daya ko kwana daya bayan kwana uku bayan wata guda dan haka ba a sanya wani lokaci da aka sanya ba ina wadon fahimta daga wannan duk sanya lokaci da kayyade shi wannan abu ne na wasu daga cikin malama amma dai tabbas in an tabbatar da mutum ana ganin ya cancanci a yi masa ko ba a yi masa ba to babu laifi za a yi masa wannan sallah din ma kana alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min tawadi'in wa rifqin kuma cikin wannan hadisi za mu tsinkayo cewa lalle annabi sallallahu alaihi wasallam yana da me kaskantar da kai yana da tawadi'u yana da tawadi'u da kuma tausasawa ta yanda ya tuna da wannan bi ummatihi da al'ummarsa wa tafaqqada ahwaluhum kuma yana bibiyan halayyarsu wal qiyamu bi huquqihim da kuma tsayuwa da haƙoƙinsu in ba haka ba washe wata mata wanda ake ganin mutane suna gaba ta da kima annabi har zai tuna da ita sannan ya ce binciki ina take kaga wannan yana gwada maka irin yadda annabi yake jin tausayin al'ummarsa kamar yadda Allah ta'ala ya siffanta shi ko Allah ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim kaga wannan ya gwada mana wannan shi yasa malai ya ce ma kana alayhi nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam min at-tawadhu wannan hadisi yana gwada mana irin abin da annabi yake kansa na kaskantar da kai war rizqi da tausasawa bi ummatihi da al'ummarsa wa tafaqqadu ahwalihim da bibiyan halayyar da suke ci duk lokacin da ka duba wa da baya nan kuma yanzu misali a masallaci ko shugabannin masallaci ya kamata su dinga kula da duk wanda yake zuwa sallah ana mutum ya kula ana ganin sa ana sallah da shi ana sallah da shi sai a kwana 1 2 3 4 sati ba gan shi ba sai a bibiya ina wani ya shiga ba mamaki yana gida yana kwance bai da lafiya ba a sani ba ba mamaki yayi wata tafiya ba a sani ba daga an samu labari a kansa sai a sanar da mutane cewa wani da bako a ganinsa yana kaza ko a bai da lafiya ko a yana da kaza to annabi sallallahu alaihi wasallam cikin ainihin mu'amalarsa yakan bibiye duk wanda yake karkashinsa ya san halin da yake ciki wal qiyamu bi huquqihi da kuma tsayuwa da haƙoƙinsa kaga wannan mata ta suna ga kaman ba ta da wata kima amma saboda tana da haƙƙi na ƴan uwantaka na musulunci annabi ya ce a kai shi har kabarinta aka kai shi kuma yayi mata sallah sannan a cikin hadisin za mu koyi yadda ake sallan akan kabari iri ya ce ba wai wani bambanci ba ne da wanda za ka yi mamacin yana gabanka da wanda za ka yi mamacin baya nan da wanda za ka zo ka yi akan kabarinsa duk iri ɗaya ne annahu yusalli alaiha salatul janaza ya ce ya mata sallah sallah ta janaza al-ma'rufa wannan da aka sani irin sallar da aka sani ba wata wanda aka canja ba da ka shi ya kamata ƴan uwa mu koyi irin wannan sannan tubanin mu karanta hadisi na gaba shine hadisin Aisha sallar gawa ba wani wahala take da shi ba sai dai kawai matsalan ba ma mai da hankali wajen koya abinda zai bada wahala a mutum shine addu'a a mamaci amma sauran abu guda biyu ba su da wahala kabbara hudu ake yi kabbarar farko sai ka karanta Fatiha in kuma za ka ɗauki abinda malamanmu na masaba suka faɗa sai ka yi mai sai ka kawo kalmomi na yabo a Allah kai as-sana'u 'ala Allah to amma babu yabon da yafi karanta Fatiha da batun bayanta sai ka alhamdulillahi rabbil alamin kage yabo kake da godiya ar-rahmanir rahim duk yabo ne da ziga da godiya ga Allah ta'ala babu abin da yake shi ana karanta wannan sai ya sake Allahu akbar sai me sai kai salatin annabi salatu ibrahimiya Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahima innaka hamidum majid Allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahima innaka hamidum majid Allahu akbar sai ka shiga addu'a wa mace Allahu innahu abduka wa ibnu abduka wa ibnu ammatika ya Allah wannan bawanka ne dan bawanka dan baiwarka anta khalaqtahu wa anta amattahu kai ka halice shi kai ka kishe shi wa anta tuhihi kai ne zaka rade shi Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsanihi wa in kana ghayra zalika fatajawaz an sayyi'ati Allahumma akrim nuzulahu wa afsa' madkhalahu Allahumma ghsilhu min adh-dhulul wal khataaya bil ma'i was salji wal bard har zuwa karshe ka hada cha Allahumma qih fitnatil qabri wa azabil nar Allahumma adkhilhul jannata bi rahmatika ya arhamar rahimin irji Allahu akbar sai kai addu'a a sauran musulmi Allahumma ghfir li shahidina wa ghaibina wa sadirina wa kabirina wa dhakarna wa unsana Allahumma man ahaytuhu minna fahi alal iman man tawfaytuhu minna fatawahu alal islam Allahumma la taharimna ajru wa la tadullana ba'dahu assalamu alaykum shikena mala uzman eh baka iya bada larabci sai kai da wasu Allah ya gafarta masa Allah kai wasu kaza kar amma ba bude baki zaka ana jin Allahu alam to kaga mutum ya kamata mu koyi wayannan abubuwa yana da kyau mu koya dalili wannan zaka je gunda zai ga kai kai da kai wannan din ma kai kai ka iya gagawa tana jira an rasa ya zai dace kaga an samu abunan ko sai an samu aks azu gagawa ta zo an rasa ya zai dace akwai wani mutumi na nan bakin kasuwa masa dan gude muna ta dire shi irin wannan ta dire yace mu wannan abu ya faru da shi ya je wani kauyen Fulani an samu sabani tsakanin mutanen wannan kauye da mutanen kauye wanda zai ja sallah a wannan kauye yake kuma an yi fada da mutanen kauye suka ki zuwa ga wata nan ta ina kunci akan ki ba da zai yi abin tausayi yace ya gaba aka ce ya masa shi ba ya kasa kun ga illa irin wayannan abubuwa wajibi ne yanwa mu koya wallahi shi yasa za ku ga waɗanda suke mai da himma suke saurin batar da mutanen mu wallahi yanzu kristoci sun yi bible da larabci suna zuwa akwai mai yawo yana da larabci ma yake wazi kuma yi wazi kristoci yake yanzu mutum da bai san larabci ba kaje kunan sa ai sai ya dauka da gaske ne kaga wannan kuma akwai sakacin mu ko akwai sakacin masu arzikin mu akwai sakacin shugabannin mu su fitar da kuɗi su ke bi matasa su koya musu harkin wannan da wadin a dinga tura su suna karantar da al'umma babba za a iya ba Allah zai tambaye su ai ko wallahi Allah zai tambaye su kuna ga wallahi mun taba zuwa wa'azi a wani gari a Gombe Balanga Talase local government muska shige cikin kogon dutse wani wuri ne riba ne wani kogi ne mai wai haka yayi nan yafi nan tan nan zaka kuda ka shiga inda muna tai yanzu haka ba ka shiga garin ba sai ka je Taraba kuma Gombe amma abin da zai baka mamaki mun je kauyen ana wa'azi dattijan garin yace har nan Sardauna zai ba musulunci gamji dan kwarai fa ce har nan ya zai ba musulunci ya koya mana kaza ya koya mana kaza bayan ya tafi ba wanda zai ci gaba abu na mu ba wani addini ba mun ko ba mu iya musulunci yace kuma ko satin da ya wuce kristoci sun zo nan wazi amma mun san ƙarya suke ba za mu yi ba shi ne wasu matasa yan Gombe suka ce sun yi alƙawari duk wata za su zo su yi sati yanzu garin da masallacin juma'a da malamai da kowa saboda albarkar waɗannan matasa guda biyu duk wata sai da suke shekara wajen goma suna zuwa duk wata sai su ba karami ba Allah mun kun san muna da sakaci mutanen ba sa da ba a koni wani mutumin kogi wanda muke tare da shi a Kano yana koyarwa a College of Education ta Kano kun botso kullu a kasa yake yawo dan yace masa chief ya daga kake yace a mallan ai ba da mu muka da na intimate nasa muka zara sai yace to shi dai ko mota bai da ita yace to me yasa yace saboda garin su ba musulunci shi ya sha a kan su sai ya kai musulunci yace yanzu haka yana da yaran da ya ɗebo aka kawo su Kano suka zama malamai su fi mutum 50 da masallacin juma'a da islamiyya duk shi ya gina kai kana aiki baka san me za ka yi ka nemi aljanna wallahi babbar mota ba to za gani amma mun kawai sai ke ta tara kuɗi bai da amfani a yaran ma ina ba ka ba su tarbiyya ne ba da za su suya zuwa kamata to Allah shi da mu na ga lokacin mu ya jago wannan ya sa minti nawa hudu to ai za mu karanta hadisin ko bakin sa sai mu ji an Aisha radiyallahu anha anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kufina fi salasati afwabin bidin yamaniyati laysa biha qamisun wala imamatu wannan kuma ya kamata mu ji su sosai ko yana batu ne akan likafan to likafan ya kamata mu bar shi zuwa wani sati in muna da rai sai mu yi magana akan sa mun taba yin darasi na yankan likafan ne masallacin mu na Sani Abuja da ban san inda na je wa bidiyon ba da za mu sa bidiyon mutane su gane yadda ake yanka likafari da sauransu da kwata-kwata nan da nan ake lissafi gwada maka idan ba za sai mu ɗauko ni lecturer wanda ya iya ya koya wa mutane saboda abu ne ba za ka kauce masa ba wata ran kana zaune zai zo ya same ka zai zo ya same ka ci a yalla ogayen ka akwai ina ga za a samu bidiyo so kuka ya kamata mutane su koyi wannan abu a yadda har aka sa wani wannan agajin mu mallam Iliya aka sa shi a cikin likaba aka daure ya ce kai a cire ni to Allah ya rada mu zuwa sati Allahumma adina fi man adai wa afina fi man afai wa tawallana fi man tawallai wa barik lana fi ma atai wa qi anna wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda alayk انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما اعطيت برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها مولاها اللهم توصلي ده wannan haduwa tamu muna roƙon gafara a mutanen mu na wannan majalisi wanda suka rasu mutanen da suka rasu a majalisin nan suna da yawa muna musu addu'a Allah ya gafarta musu ayyukansu mai kyau da suke Allah ya kai musu cikin kabarinsu alherin da suka dasa Allah ya sa suna da lada ci mu kuma Allah ya sa mu yi kyakkyawan karshe Allah muna roƙon ka ka biya mana buƙatun mu na alkhairi yan umur da suke gidaje da asibitoci ba su lafiya muna musu addu'a Allah ba su lafiya wanda za su da su Allah ya sa su da su a musulunci mu da muke da lafiya Allah ka ba mu ikon sarrafa lafiyar mu wajen yi maka biyayya yaran mu Allah ka shirya da su Allah ka sa mu zuwa cikin zakatansu سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام